sashin Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakub Makiri ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 25 ga watan Yuni shekarar 2022. Kafin ku ji abinda muke tauke da su ga kanin labarai.
Ana tsara akalla jihohi 13 a Amurka za su tabbatar da dokar hana zubar da ciki bayan matakin kotun kolin kasar na soke hukuncin Roe versus Wade wanda ya ba mace damar zubar da ciki kusan shekara 50. A halin da ake ciki kuma masu zanga-zanga sun fara tattaruwa a biranen Amurka don nuna adawar su da matakin da kotun kolin Amurka ta dauka na soke dokar ta zubar da ciki. Yayin da aka toshe tashoshin jiragen ruwa na Ukraine ko kuma sojojin Rasha suka mamaye su. Tashar jiragen ruwa makwabciyar kasar Romania da ke Constanta ta zama babban hanya fitar da hatsin kasar da yaki ya daidaita a daidai lokacin da ake fuskantar matsalar karancin abinci a duniya.
Kajin labarin kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa hukumar zabe a jihar Yobe Najeriya ta ayyana Bashir Sharif wanda ya lashe zaben sadata amma kuma ta bar baya da kura.
Kowa ya sa Bashir Martina shi ne ya ci zabe shi kuma shi ya tsaya takarar nan babu adalawan takarar shugaban kasa ya je Allah bai bashi nasara ba.
Tore hotanni kuma daga kudu maso gabashin Najeriya sun ce an sace wani basarakin gargajiya wanda a halin yanzu ba a gani shi ba kuma ƴan sanda sun tabbatar da hakan. A kasar Ghana kuma za ku ji muhawarar da ake tafkawa akan ko kasar za ta koma ga hukumar lamuni ta kasa da kasa domin taimaka mata ta samu tafito daga matsalolin tattalin arziki abinda gwamnatin kasar ta ce ba za ta yi ba.
To ina jin zuwa IMF ba gazawa bane kada gwamnati ya ce za a iya samu kudi gida kudaden da gwamnati ke sa ran za a samu yadda lamarin ke tafiya gwamnati ba zai samu ba.
Kamar kowane yammacin rana Asabar yamma muna tafi da shirin a dawo lafiya wanda shirya zan gabatar sannan kuma ga akwai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ana tsara akalla jihohi 13 a Amurka za su tabbatar da dokar hana zubar da ciki bayan matakin kotun kolin kasar na soke hukuncin Roe versus Wade wanda ya ba mace damar zubar da ciki kusan shekaru 50. Yayin da dama ake da wasu dokoki da ba a aiwatar ba tsawon shekaru wasu su sai a kwanan nan aka aiwatar da su. Wasu jihohin na iya tabbatar da dokokin hana zubar da ciki ba tare da bata lokaci ba. Yayin da wasu jihohin kuma za su bi sahu daga baya nan ba da dadewa ba. Jihohi 13 da ke da dokokin da za su haramta ko dakatar da zubar da ciki saboda hukuncin soke Roe versus Wade da kotun kolin ta yi a jiya Juma'a su ne Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah da Wyoming. A halin da ake ciki kuma masu zanga-zanga sun fara tattaruwa a biranen Amurka don nuna adawar su da matakin da kotun kolin Amurka ta dauka na soke dokar Roe versus Wade. Hukuncin da kotun ta yanke yanzu ya ba jihohi ikon ba da damar zubar da ciki ko a'a. Jama'a sun tattaru a biranen New York, Atlanta, Detroit, Los Angeles da sauransu. Daruruwan masu zanga-zanga a birnin New York sun yi ta rera waka suna cewa a tashi tsaye don kare 'yancin zubar da ciki saboda soke Roe. Yayin da aka toshe tashoshin jiragen ruwa na Ukraine ko kuma sojojin Rasha suka mamaye su, tashar jiragen ruwa makwabciyar kasar Romania da ke Constanta ta zama babban hanyar fitar da hatsin kasar da yaki ya daidaita a daidai lokacin da ake fuskantar matsalar karancin abinci a duniya. Tashar jiragen ruwan Black Sea Port ita ce mafi girma a Romania inda aka fulo da hatsi zuwa ƙetare cikin sauri a nahiyar Turai kuma an iya tura kusan miliyan 1 na hatsi daga Ukraine, ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da ke fitar da alkama da masara a duniya tun bayan da Rasha ta fara kai farmaki ranar 24 ga watan Fabrairu. Amma masu aiki a tashar jiragen ruwan sun ce ci gaba da aikin ko ma ƙari akan abin da suke yi ta yiwu nan gaba aikin ya gagara in ba su samu haɗin kai da goyon bayan tarayyar Turai ba. Idan muna son ci gaba da taimakawa manoman Ukraine muna buƙatar taimako don ƙara yawan aikin hatsin da muke lodawa zuwa waje. A cewar Dan Dogen, daraktan ayyukan sarrafa hatsi a tashar jiragen ruwan Black Seaport. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An ji ba kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan, da alamun wata sabuwar rigima na shirin barkewa tsakanin shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Abdullahi Adamu da kuma shugabannin jam'iyyar a jihar Yobe akan kujerar majalisar dattawa wadda Ahmad Lawan ke wakilta da kuma Bashir Sharif wadda aka ayyada wadda ya lashe zaben. Shugaban jam'iyyar na ƙasa ya amince da takarar Ahmad Lawan, wani lamari da jam'iyya a matsayin jiha ta warware. Ga dai kalaban wakilin hukumar zabe yayin da yake bayyana wanda ya lashe zaben a cikin wannan rahoto da Haruna Dauda ya aika mana.
A cikin contestants ɗin mutum ɗaya ne wanda aka dare shi an oppose, amma bisa tsari irin na siyasa da kuma na doka dole ne a zo a kamanta yadda ake yi kaman a jefa ƙuri'a. Kuma an kawo duk delegates daga ƙananan hukumomi guda shida don kuma jefa ƙuri'a. A cikin ƙuri'an da aka kada ƙuri'a 111 invalid wato kaman wanda ba su da amfani, sannan kuma ƙuri'u masu amfani su ne guda 289. Wannan kuma Bashir Sharif wanda ya tsaya matakin senator na wannan zone din shine ya ci zabe saboda haka dai declare din shi.
An dai fitar da sunan Senator Ahmed Lawan ne a matsayin wanda ya takara a wannan yanki, sai dai hukumar zabe mai zaman kanta na jihar Yobe kawanke Alhaji Bashir Sharif Macinan da cewa shi ya lashe wannan zabe a matsayin sa na dan takara ɗaya tilau. Sai dai abinda ba sani ba shine za su sake buga sunayen ƴan takaran da kuma sunan Alhaji Bashir Sharif Macinan kamar yadda ta yi a baya don gyara irin wannan kurakure. Shine har yanzu amsar da hukumar zabe mai zaman kanta na jihar Yobe bata bada ba. Na nemi cin ta bakin Senator Ahmed Lawan nan game da wannan sabar hukunci da hukumar zabe mai zaman kanta na jihar Yobe ta yi ki ko yayi amanna da shi amma wayarsa aka shi. Na kuma buga Alhaji Sharif Macina kuma zai ce game da wannan hukunci da hukumar sabi mai zaman kanta na jihar Yobe ta yanke, amma shi ma wayarsa aka shi. Na kuma aika musu da sakon katta kwana amma babu amsa daga gare su har izuwa wannan lokaci. To ko me ɗan jihar Yobe ke cewa ne game da wannan hukunci da hukumar sabi mai zaman kanta na jihar Yobe ta yanke?
Waye ci ga director SS civil defense DPO kowa ya sa hannu Bashir Macina shi mai ci zabe shi kuma shi ya tsaya takarar nan ba Ahmad Lawan takarar shugaban kasa ya je yayi Allah bai bashi nasara ba.
To da farko dai sunana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe. Dangane da mataki da aikin ka dauka na fitar wannan dan takarar sanata na Yobe Sharewa inda zai tabbatar da faruwar Bashir Sharif Macina takarar sa a matsayin haskace wanda yake zabe da gani sai wadi da kuma takarar da aka bai wa Ahmad Lawan na cewa ya samu
wasu 'yan jihar Yobe kenan ke bayyana ra'ayinsu game da hukuncin da hukumar zabe mai zaman kanta na jihar Yobe ta yanke na ambata Alhaji Sharif Macina a matsayin halartaccen ɗan takara da su zani a yanzu hakan, wanda lokaci ne kawai zai tabbatar da kirarin hukumar zabe mai zaman kanta na jihar Yobe. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan za a kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam Dauda da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Wani harin harbi da aka kai da daddare a birnin Oslo da ke kasar Norway, wanda ya yi sanadiyar kisan mutane biyu tare da jakata wasu fiye da 12. An kaddamar da bincike a kansa bisa zargin tayo harin ta'addanci ne a cewar jami'an 'yan sandan kasar. A wani taron manema labarai da aka yi yau Asabar, jami'an 'yan sanda sun ce mutumin da aka kama bayan harbin dan kasar Norway ne amma dan asalin kasar Iran, wanda 'yan sanda dama sun san da zamansa amma ba dan aikata manyan laifuffuka ba. 'Yan sandan sun ce sun kwace bindigogi biyu da ke da alaka da harin. Lamarin da ya faru ne a wajen wata mashaya da ake kira London Pub ta 'yan kungiyar lude da madugo da ake kira LGBTQ a takaice. 'Yan sa'o'i kafin wani fareti na nuna goyon baya da alfahari da 'yan lude da madugo a birnin Oslo. Masu shirya wannan gangamin sun soke duk abubuwan da suka shirya yi a yau Asabar bisa shawarar 'yan sanda. Agajin jin kan da aka tura a Afghanistan ya isa wasu sassan gabashin kasar a jiya Juma'a domin taimakawa waɗanda suka jikkata da kuma waɗanda suka rasa matsugunansu sakamakon mummunar girgizar kasar da ta faru a wannan makon, yayin da adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ya karu kuma wata karamar girgizar ta kara afkuwa a yankin. Kafofin yaɗa labaran Afghanistan sun faɗa a jiya Juma'a cewa girgizar kasar da aka yi ranar Laraba ta kashe mutane 1,150, yayin da wata sabuwar karamar girgizar ta yi sanadiyar mutuwar karin mutane 5. Majalisar Dinkin Duniya dai ta tabbatar da mutuwar mutane 1,036 sakamakon girgizar kasar. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta UNHCR ta faɗa a jiya Juma'a cewa ta tura kayan agajin jinkai da yawa da kuma jami'ai don su taimaka. A wata sanarwa da ta fitar, hukumar ta UNHCR ta ce ta tura kayayyaki da suka hada da tantana guda 600, barguna 4,200, manyan jarkokin ruwa guda 1,200, bokati 1,200 da sauransu.
A gaida Baryam ne ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma bar mu sake waiwaya rahotannin mu. Rahotanni daga yankin kudu maso gabashin Najeriya na nuna cewa wasu 'yan bandiga da har yanzu ba a gano ko su wane ne ba sun yi awon gaba da wani basarakin gargajiya a yankin Innewe. Haka kuma bayanai sun nuna cewa 'yan bandigan sun kutsa a fadar basarakin ne yayin da suka yi garkuwa da shi, kuma yanzu haka suna boye da shi a wani wuri da ba a sani ba. Rundunar 'yan sandan jihar Ebonyi ta tabbatar da faruwar lamarin, ga kuma rahoton Lamido Abubakar daga wannan yanki.
Rahotanni dai daga yankin kudu maso gabashin Najeriya na nuna cewa wasu 'yan bindiga wanda kawo yanzu ba a kai ga gane su ba sun yi awon gabar da wani basarakin gargajiya a yankin Innewe mai suna Eze Ambrose. Haka kuma bayanan sun nuna cewar 'yan bindigar sun kutsa ne a cikin gidan basaraken kamin daga bisani su yi awon gaba da shi, kuma yanzu haka suna boye da shi a wani wuri da ba a sani ba a cikin surkuwayen ruwayen yankin. Rundunar 'yan sandan jihar Ebonyi ta tabbatar da faruwar lamarin, kuma ta ce ta baza jami'anta domin da ganin cewa an ceto shi da rayuwarsa. Aliyu Garba shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Ebonyi.
An ce a gidan shi ne, yana gani haka suka hito da shi suka sa shi a motarsa suka wuce.
Rashin tsaro dai a yankin kudu maso gabashin kasar na ci gaba da gallabar jama'a, inda bayan an sace mutum sai a fille masa kai. Wannan lamarin dai na rashin tsaro a yankin na kudu maso gabashin kasar an sha zargin kungiyar nan da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra da hannu dumu-dumu wajen kisan gilla ga waɗanda basu ji ba basu gani ba. Da haka na ji ta bakin wasu 'yan yankin na kudu maso gabashin kasar dangane da batun tsaro da ke ci gaba da tabarbarewa a yankin, kuma ga abin da suke cewa:
"Insecurity situation is becoming alarming and we don't even know what to do about it."
Wannan yana cewa ne sunana Barry Hope, kuma ra'ayina dangane da batun tsaro da ya tabarbare a yankin mu a yanzu ba mu san ma abin da za mu cewa ba, bisa la'akari da irin abubuwan da ke faruwa wajen tsanantar tsaro da kuma kashe-kashe. Haka kuma muna kira ga hukumomi da su kara inganta tsaro. Ina ganin wasu ne ke neman mai da hannun agogo baya domin ganin cewa zaben shekara ta 2023 na dada karasuwa a kasar ta Najeriya, kuma muna ga ba ma shugabannin tsaro sai dai kuma su kara kaimi. Shi kuwa wannan da ke da suna Daniel Ogochukwu ya ce:
The issue of insecurity has become worrisome as far as this country is concerned, from the east, west and the south. In fact, we can see nowhere is safe."
Yana cewa ne ra'ayina dangane da batun tsaro da ya kara tabarbarewa a sassa daban-daban na Najeriya, musamman a yankin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin kasar har ma da kudu maso yammacin Najeriya. Sai ta ga babu tsaro, inda babu wanda ya tsira saboda matsalar tsaro, kuma lamari ne da ke kara ta'azzara. an sace mutane kuma an biya kudin fansa amma daga bisani an halaka su shi kuwa wannan dake da suna Ibere Uche yace
Actually, my opinion over the incessant occurrence of insecurity is.
Yana cewa ne dangane da batun tsaro a Nigeria, gaskiya ra'ayina shine lamari ya tsananta matuƙa a yankin mu na kudu maso gabashin kasar, kuma ya kamata hukumomi su ƙara daukar matakai bisa la'akari da kashe-kashe nan da can a sassa daban-daban na kudu maso gabashin kasar. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Lamido Abubakar da wannan rahoton. Sakamakon kalubalen tattalin arziki da kasar Ghana ke fuskanta, wasu masana na ganin cewa komawa ga asusun lamuni zai kawo sauki ga tattalin arzikin kasar, amma ministan kudi Ken Ofori-Atta ya ce hakan ba zai yiwu ba, gwamnati ba za ta koma ba zuwa ga wannan asusun. Haka kuma mataimakin sa Dr. John Kuma shi kuma ya jaddada wannan batun yayin da ya bayyana a gaban majalisar dokokin kasar domin amsa tambayoyi. Ga dai rahoton Abdullahi Idris Bako.
Gwamnatin Ghana ta yi watsi da yiwuwar koma ga asusun lamuni na duniya. Kamar yadda ministan kudi ya ce, Ghana na da abin da ake bukata wajen dorewar tattalin arzikinta.
We are not going to the IMF.
Ba za mu je asusun lamuni na kasa da kasa ba. Sakamakon yana nan, muna da albarkatu, muna da karfin yin abin da muke so mu yi. Gwamnatin na cewa ta amshi basussuka na makudan kudi daga kasashen waje, domin haka sake amsar bashi daga asusun lamunin bai dace ba. Tace ta rage kashe kudade daga asusun gwamnati, kuma ta bullo da matakan tara kudaden shiga na cikin gida, kamar wanda take kyautata zaton za ta samu a tsarin rajin e-levy wanda take ganin zai taimaka wajen gyara gibin kasafin kuɗi da ake fama da shi, sannan kuma za ta ci gaba da hulɗa da asusun lamuni wajen amsar shawarwari idan buƙatar hakan ta taso. Duk da hakan, wasu ƙwararru a harkar tattalin arziki a kafofin yada labarai daban-daban suna ta muhawara kan a koma ko kada a koma ga asusun lamuni. Tsohon ministan kuɗi Dr. Kusibuchi ba shi da ra'ayin koma ga asusun.
In any case, we have borrowed so much that we can't go to that market anymore.
Ta kowane hali, mun ci bashi da yawa har ba za mu iya zuwa wannan kasuwar ba kuma. Yace basussuka da gwamnati ta ci sun yawa, kuma samar da kudaden shiga cikin gida ya zama kalubale ga gwamnati. Malami a jami'ar kasuwanci na Ghana, Professor Godfrey Bogdun, a nasa bangaren cewa ya yi.
Once your international visa depletes to a certain level, you have no choice than to go to the IMF in an ambulance.
Da zarar ajiyar ku a kasashen waje ta kare zuwa wani mataki, ba ku da wani zaɓi da ya fi zuwa asusun lamuni a motar ɗaukar marasa lafiya. Ya ce kuma Ghana ta kai wannan matakin domin ya fara nuna darajar CD. Sarki Imran Ashiru dake ni, masani ne na tattalin arziki.
Amma ba yau muka soma alaka da IMF the World Bank baki ɗaya ba. Structural Adjustment Program 1 and 2 duka mu da su muka yi. Mun yi bailout daban-daban tare da su. Amma hawa yau idan ka duba tattalin arzikin Ghana za ga kamar muna matukar bukatan mu tsaya kan kafanmu da kanmu. Lokaci ya kai da ya kamata mu tsaya sai daka mu yi kokari mu taimaka ma kanmu da kanmu wurin magance leakages. Irin kudade da Ghana ke rasawa, ina gani idan mun yaki kan wayannan leakages bai taimaka mana. Ina gani kaman komawa zuwa ga IMF da World Bank baki daya ba hanya bane da zai taimaka ma kasar Ghana ba.
Amma Hamza Adam Atijani, mai sharhi kan tattalin arziki, yana ganin koma ga asusun lamuni shine mafi dacewa ga kasar.
Lamari na e-levy ma yadda abu ke tafiya, an samu raguwar mutanen da ke transaction kan mobile money, wanda wannan kawai ya yi ma gwamnati wahalan gaske a yi a samu wannan 7 billion da ake nema. To kaga ba samu ba intervention da gwamnati ya ce za a samu kudi, ciki daya an samu na kasa, to wannan kuma ba zai taimaka ma gwamnati ba. Muna sa ran gwamnati kada ya ji tsoron cewa to ababan da IMF ke ajewa zai je against gwamnati. Idan aka je aka zauna aka yi musu magana mai kyau, za a iya samun rancin, kuma wannan kudi kuma gwamnatin kasar Ghana yayye doki ya aikatar da ababan da zai taimaka ma kasa. To ina jin zuwa IMF ba gazawa bane, idan yadda kasan ke tafiya yana cikin mafi kyawun ayyuka da za a yi aje na gaggawa a yi a magance. Kada gwamnati ya ce za a iya samun kudi gida, kudaden da gwamnati ke sa ran za a samu, yadda lamarin ke tafiya gwamnati ba zai samu ba.
Ghana ta fice daga shirin bayar da lamuni shekaru kaɗan da suka gabata bayan kammala wani shirin tallafin kasafin kudi na dala biliyan ɗaya da ta shiga da asusun. Idris Abdalla Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Ta gaida Idris Abdalla Bako. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin Adawu Lafiya zai ci gaba da kawo muku tattaunawar wakilin mu na Maradi, Masar Sani da Handillo Mamman Hamisu, daraktan sufuri a jihar Maradi, wanda ya faro mana fashin baki akan matsalolin da ke haddasa tsirran hababen hawa a Maradi. A makon da ya gabata mun kai inda wakilin namu ya yi masa tambaya kamar haka.
Idan aka ce hatsari, menene ke kawo hatsari a cikin jihar Maradi?
To hatsarin abin da ke kashe jihar Maradi suna da ɗan yawa. Na farko dai akwai rashin iya tuki. Rashin iya tuki saboda mutane ba su san ka'idodin tuki ba, saboda ba su zo ba suka koyi tuki inda ya kamata su koye shi cikin lokaloli na wanda ake ce ba na auto ecole. Kuma aka jaraba su can wajen ga direction ta motar transport, aka kare ya kamata su iya tuki a ba su license na tuki. Mutane da yawa haka suke hawan karuwan su ba tare da sun koyi tuki ba, ba tare da kuma an ba su dama su tuka ba. Menene ba ba su dama ba su da permit ne. Wasu kuma sun zo sun yi wannan abubuwa amma in aka zo wajen aiki da su bisa hanyoyi ba ruwansu. Mutane biyu a gaggauce suke ta heko da yaushe saboda suna da uzurori, sai su zo inda ya kamata su yi aiki da waɗannan dokokin da suka koya ba su aiki da su. Yawanci abin da ke kawo su ke ganganci kenan da rashin iyawa shi ke kawo irin wannan duka matsalolin da ake naga samu. Munan jihar Maradi yawanci mahi yawancin hatsari da ake samu na hanya ya adaidaita ke kawo shi. Mai to makawa uku saboda yawanci cikinsu ne gaske ake samun yara-yara wanda ba su da sani ko kaɗan na tuki, suna shiga kuma yara-yara masu ganganci. Yawanci duka ya adaidaita nan shi ke kawo su. Sai fake cikin 436 na ne maka zance kashi 370 duka adaidaita na suka samu wani aksida ke da su ciki. 352 shi ne wanda kuma 'yan moto masu kawa biyu su kuma sun ka kawo. Sauran shi ne na sauran jama'a dai na wasu abubuwa can daba ko ƙetare wani abu ko wasu abubuwa dai wani ya gilmo ko mutum haka.
A matsayin ku na hukumar da ke kula da ba da lasisin tuki, wani irin sako gare ku ga al'umma ganin cewa dai akwai kasashen da suka yi mu yawa suka yi mu ababen hawa sai daga irin waɗannan sakamakon kun san ba a samun su haka, ana tuki lafiya kuma ana rayuwa lafiya, ni za ku ce ma al'umma
mutane su daina tuki na ganganci ko kuma su daina tuki ba tare da suna da sani na ka'idodin tuki ba. Ina gayyata kowa da kowa waɗanda ba su samu wannan dama ba su zo wajajenmu da mu da 'yan auto ecole mu karantashe su yadda ake tuki, kuma su samu takardun za su ba su dama su yi tuki ba tare da sun samu matsala ba. Don dai kare rayuwar al'umma da kare rayuwar su ta kansu. Saboda abubuwan gaskiya sun yawa. Babu rana ta Allah wadda ba za ka zuwa ka iske mutum ba ya zo da gidan shoje neman ci abinci ya samu hatsari bisa hanya, suna da yawa koda yaushe wannan ba su da kyau. Da Allah a daina mutane su san mahimmancin rayuwarsu da ta abokan zamansu, su yi kokari su kare ta. Lalle yau garin Maradi tabarkallah bisa ga zancen hanyoyi sun shiga sahun mayan garuruwa, akwai hanyoyi da yawa da aka yi yau na zamani kuma an kawo musu duka pano-pano waɗanda inda ya kamata mutum ya tsaya, inda ya kamata mutum shi rage da wutace masu ba ka damar ka tsaya ko ka wuce. Muna son mutane su zan umarni da su, lallai ko baka zo ka koyi ka'idodin tuki ba cikin makarantun nan tuki ka bi yadda ka ga wasu rayu kana gani yau da gobe dai in kana kallo ka ga abubuwan da ya kamata kai. Abinda mun ka yi so dai a zo a koya, dan ka zo makarantun nan tudi zaka ganin duka wani abubuwan zaka kwatanta masu mutane biyu an sun zo sun ga wasu na tsaye kamar wajen mutacen nan da ka tsaye da mutane amma su sai su ga kawai bata lokaci na su kewaya eh gaskiya wannan eh babu kowa to ko babu kowa abin da su tai kasashen na saro su gani wallahi ko cikin dokar daji adda kai fano babu kowa sai mutane eh ni abin da birge ni wata shekara da nazo cana na gani ka san iyakar da mutane cana eh to wallahi zaka zuwa cana ka zo ka iske kawai kamar ma ba mutane saboda ni kowa yana da kaida tuki eh kowa yana da kaida tuki in dan kasa kace za a baka dama ka wuce lokacin da kamar ka wuce don mota ta buga in babu mota ko guda ma kai sai ka tsaya eh wallahi abun akwai ban shawa to dan me munan wajen mu me muke bisa ga cana
to wadanda anan ne kuma zamu dakatar da tattaunawar mu ci gaba da ita a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu a madadin wakilin namu Mansur Sani da bakon namu Handillo Mamma Hamisu daraktan sufuri na jihar Maradi da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin Baba Yakub Makere nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to madalla yanzu kuma ga kaɗan daga sakonnin da kai ko mana sako mana farko na cewa kasashe masu fuskantar barazanan karancin abinci da fatan za ku tashi tsaye sosai wajen samar ma da jama'a wadatacce kuma ingantacce abinci duba da illolin da karancin abinci ke haifarwa ga rayuwar jama'a sako daga Zainab Ahmed BCJ Balumfashi da Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sako na gaba ya fito daga Shehu Adamu Rijau yace muna taya yan kasuwar waya da aka sace a jihar Zamfara murna bisa sako su da aka yi sai dai kuma hana sacewar shine muke so ba wai an sace a sako muna murna ba idan har za a ci gaba da yin haka to babu ranar dainawa kenan Allah kyauta sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Faruku Mahe Karuga da sauran abokansa da suka ce barazanar da shugabannin jam'iyyar APC na ƙasa ke yi wa ɗan takarar sanata a jihar Yobe wato Bashir Sharif Mashina san bai dace ba kuma hakan zai kawo rabuwar kawuna tsakanin 'ya'yan jam'iyyar wanda hakan ba ƙaramar koma baya zai kawo ba sai kuma sakon Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da abokansa suka ce salam dan Allah ku bamu dama da mu yi kira ga gwamnatin Najeriya ta yi wa Allah ta sanya baki game da hauhawar farashin kayayyakin masarufi a Najeriya ma'ana ta sanya hukuma wadda za ta rika tantance farashin kayayyaki a kasuwar Najeriya
to da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
Sara a kalla jihohi 13 a Amurka za su tabbatar da dokar hana zubar da ciki bayan matakin kotun kolin kasar na soke hukuncin Roe versus Wade wanda ya ba mace damar zubar da ciki kusan shekaru 50 yayin da dama ake da wasu dokoki da ba a aiwatar ba tsawon shekaru wasu su sai a kwanan nan aka aiwatar da su wasu jihohin na iya tabbatar da dokokin hana zubar da ciki ba tare da bata lokaci ba yayin da wasu jihohin kuma za su bi sahu nan ba da dadewa ba a halin da ake ciki kuma masu zanga-zanga sun fara tattaruwa a biranen Amurka don nuna adawar su da matakin da kotun kolin Amurka ta dauka na soke dokar Roe versus Wade jama'a sun tattaru a biranen New York da Atlanta da Detroit da Los Angeles da sauransu yayin da aka toshe tashoshin jiragen ruwa na Ukraine ko kuma sojojin Russia suka mamaye su tashar jiragen ruwa makwabciyar kasar Romania da ke Constanta ta zama babban hanyar fitar da hatsin kasar da yaki ya daidaita a daidai lokacin da ake fuskantar matsalar karancin abinci a duniya
to madalla da wannan ne kuma muka kawo ƙarshe rubuna ƙarshe yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su Allah ya da zuwa anjima za ku ji mu dauke da wani sabon shiri da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT za a ji mu dauke da wasu wato shirye-shiryen yanzu a madadin Maryam Dauda da Hailu Haili da daidaita mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokaci wato Nashwan Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku mu huta lafiya sai anjima assalamu alaikum Thank you.